الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا ولمن استمسك به هدى ونورا والصلاة والسلام على من أرسله الله بالهدى والبينات سراجا منيرا نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Laraba 15 ga watan Safar shekara ta 1435 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 18 ga watan 12 shekara ta 2013 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tafsirin Al-Qur'ani har yau da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratul Hud kafin darasi ne ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata na'am
wajen kamar za ka ma yara kamar wajen in kana su wajen ganar da su akwai abin da sai ka yi kamar kwasanta musu a iri kwankwai da ka yi mai zaki wasu ko mutane kamar yanayin magana su yadda ne ko suna magana ne ko ba dai sa sani na shi
wani misali kamar yadda ta fuskar karantarwa yara kankana sai ana musu hotuna sukan iya ganewa kamar irin hotuna na namun daji da wasu abubuwa ko kuma mutum biyu wani ga abin da ya faɗa wani ga amsar da ya bada shin yana halatta haka baya halatta ko da ta bangaren karantarwa ne an gane ku sai mu koma magabatan kwarai sun yi karatu ko ba su yi ba in sun yi ta wace hanya suka bi suka karantar da ƴaƴansu don haka hutu abu ne wanda yake gamamme daga cikin maganganun manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba abin da ya ware ba ka'ida kamar yadda muka yi bayani iya abin da malamai suka tuge shine iya abin da larura wato ta lazumta ma jama'a ma'ana abin da ya shafi hoto na kartu danditi da hoto irin na firni da irin na fasfor waɗannan kuma abubuwa ne wanda an yi su saboda maslaha ta jama'a yanzu misali menene makasudin cewa duk wanda zai ja mota sai yayi wannan takarda wanda take bada izinin tuki wanda a larabci suke kiranta ruksa a turanci suke kiranta permit mai bada izinin tuki ba dan komai ba saboda kiyaye lafiyar jama'a idan aka bar abu karazibi wanda bai iya mota ba zai dauki mota ya je ya halaka jama'a kuma in babu hoto a jikinta wace alama ce za ta nuna cewa ta kace ko ba ta kaba ce ba kaga fa'idar shi kenan yanzu misali kars dandite mutum ne ana tafiya Allah ya masa rasuwa aka samu takarda ga ta nan a yadda in babu hoto ta yaya za a gane ta wane ce inda hoton shi za a iya gane wane ne dan gari kaza ne dan unguwa kaza ne sunan shi wane a dauko shi a kawo shi kuma kaddar daukan kudi aka shi wani kan iya tsuntar kartu in kai je ya dauki kudin ka in babu hoto ya za a iya gane ta wane ce ko ba ta wane bace ba kenan in ka bada da hoton da kartu in ka ga hoton ka kenan kai ka bada izini an gane ko misali ne wannan muke yi kenan kadan daga cikin kenan amfani irin waɗannan takardun to dan haka kasancewar shi kadai ne iya abinda malamai suka ga ya halatta amma duk wanda zai yi hutu in ma dan tarihi ko dan wani jin dadi ko dan wani menene wannan kwata-kwata baya halatta dan haka ta hanyar karantarwa abu wasu hanyoyi da za a iya ganar da mutane kuma wannan abubuwa ne waɗanda suke a aikace a ringa hudda su man ana ko a ringa kamo dabbobin da rai ana gwada musu ko a dauke su a kai su gidan kallo inda ke akwai dabbobin ai ba babu kudin yin wannan abubuwan bane ba a ƙasa yi ne dai kawai ba a yi ba duk yaron da aka je aka ɗauka aka gwada masa ga giwa nan ga zaki nan ga kada nan duka abubuwa ne akan iya yin su ba sai an zo an zana su ba da sauransu
matsayin karanta sura bayan fatiha a cikin sallar raka'atul
fajr wai matsayin karanta sura bayan fatiha a cikin raka'atul fajr sai mu ce sunna ne kamar yadda hadisai sun tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a raka'a ta farko bayan fatiha a raka'atul fajr yana karanta kuliya a ta biyu bayan fatiha yana karanta suratul ikhlas wani lokaci yakan karanta fadar Allah subhanahu wa ta'ala bayan fatiha a raka'a ta farko kulu amanna billahi wama unzila ilaina wama unzila ila ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wa yaquba wal asbadi wama utiya musa wa isa wama utiya nabiyuna min rabbihim la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun sannan a raka'a ta biyu bayan fatiha yana karanta qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa allah wa la nushrika bihi shay'a ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله فان تولوا فقولوا اشهدوا باننا مسلمون don haka a raka'atul fajr bayan fatiha karanta sura sunna ne ko wannan ayoyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ke karantawa don haka ba zaka takaita ba akan fatiha in ka takaita akan fatiha ka bar sunna yana da mi
inda ka ba ana shiga
masallacin shi kawarin sa wayan da ka'aba take da kofa ana shiga ana fita shin haka kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma yana da kofa abinda muke so mu sani kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba daki bane ba irin na Ka'aba kamar misali daki aka gina na musamman akan kabarin ba haka bane kabarin shi iske daki domin a dakin Aisha Allah ya masa rasuwa kafin Allah ya karbi rayuwarsa shi ya faɗa babu wani annabi daga cikin annabawan Allah face a inda ya mutu nan ake binne shi wannan ita ce sunnar Allah game da annabawansa da manzanninsa duk inda annabi ya mutu ko manzo to a wannan mahalli da ya mutu nan ake binne shi domin nan Allah ya zaba masa don haka kwa da bashi da lafiya ya nemi izinin matansa su bashi damar ajiye shi a dakin Aisha gaba ɗayan su suka yi muwafaka suka ba da haɗin kai suka ce a kai shi ɗakin Aisha ya jiya an gane ko Ubangiji ta'ala ya karɓi rayuwarsa a ɗakin Aisha kuma yana kan cinyar Aisha ya jingina kirjinsa wato zuwa nan karantar mata nan kenan to don haka sai aka binne shi kamar yadda ya faɗa tun yana raye a nan aka binne shi a ɗakin Aisha ɗakin da kofar abu da take lokacin da Umar ibn Abdul Aziz a shekara ta 91 lokacin da ya fada da masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gaba ɗaya ma ya shigar da gidan Aisha wanda inda aka binne manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya tushe wannan kofa an gane ku ya tushe wannan kofa dan haka ba ma maganar shiga ba wanda ya isa ya shiga a yau ba wani wanda yake kebantacce ba ko ba ga magari ba ko kebantacce ko sarkin Makka ya ce maka sarkin Saudi ya ce maka ya shiga wannan magana aka ce maka ya shiga mai da ta gefe ba haka bane ba wannan daki a tushe yake kawai in ma leka zakai sai dai ka leka ta taga in ka leka kuma ba abin da zaka gani ba ma hutuna yake akwai a ciki shine ake kira shubak abinda ake kira da shubak ma'ana ir taga kenan shine kawai daidai nan tagar shine mutun yake zuwa yayi sallama yayi masa salati sai yayi gaba da abokan zaman sa Abubakar da Umar don haka kenan ita Ka'aba ita ce ake shiga ana fita ya gabata a cikin darasin mu na Bukhari Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har yake cewa in ba dan kasancewar wato mutanen kike Aisha wato basu jima ba rabu wannan basu jima ba da musulunta an gane ko laula qaumuki yace hadithu ahadin bi kufr Manzo Allah yace in ba dan basu jima ba da rabuwa da kafirci basu jima da musulunta ba Manzo Allah yace da na rushe Ka'aba na saki gina ta in dora ginanta akan fondasiyon din Ibrahim alaihi salam Manzo Allah yace kuma da na mata kofa biyu dai ta shiga dai ta fita dan yana wata ma jama'a ba komai ba ya hada ya hana Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rushe Ka'aba ya shaddada gininta maimakon kofa dai ya mata kofa biyu saboda bannar za ta biyo baya don haka ka'ida ije banna shi ake gabatarwa akan janyo gyara duk abinda ka tabbata in ka aikata wata matsala za ta biyo baya to abinda ya kamata ka bari abinda ya hana kina Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rushe Ka'aba ya saki ginata akan wancan fondasiyon ki don haka kenan abinda muke so mu sani kabarin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba kubba bace ba aka gina a dakin Aisha ne aka binne shi kabarin shi iske daki kuma kabarin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda bayani ya gabata ba a cikin masallaci ba yake an gane ko masallacin ne aka fadada har ya shigar da gidan gaba daya kuma a ƙarshen wato sahabbai ne dan inda wasu suna raye ba za su bari ba kuma a wannan lokaci na daga cikin malaman da suka yi inkari suka ce ba su yadda ba Sa'id ibn al-Musayyab yana ɗaya daga cikin wadanda suka yi musanyaya za a yi haka kuma alhamdulillahi kabarin Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama azabi yake da katangu guda uku wanda kuma dukkan su an saba su sun karkace ma'ana katangu ne wadanda suke sukurwa dutsiyar mutum bayan da za a iya fuskanci kabarin balantana ya sa shi gaba ya yi sallah in ka ka fuskanci wannan to ka karkace ma alƙibla ba alƙibla ba ka kalla duk wanda yake da ikon fuskantar alƙibla yake kallon alƙibla to wannan ba shi da sallah domin ubangiji ta'ala ya ce wa haythu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu li alla yakuna lin nasi alaykum hujja na'am wai mutum yana iya yin wasiyar cewa in ya mutu a binne shi a wuri kaza in dai ba bulaguro ba ne za a ɗauki gawar a kai shi can wani wuri a binne in a cikin garin da yake ne ma'ana a makabarta ya zaɓi wani ɓangare ya ce a binne shi a wuri kaza wannan ba laifi Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da Usman ibn Maz'un Allah ya masa rasuwa Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wato bayan gama binnewa ya tura wani sahabi ya dauko masa wani dutse ya nuna masa ya kasa daukowa Manzo Allah ya zage damtsar sa ya je ya giggigo dutsen ya kawo yama wannan kabari alama yace nayi wannan alama saboda in yanawa Allah ya musu rasuwa in kawo in binne su kusa da shi dan haka kana iya cewa abin ne ka kusa da wani wannan ba laifi bane ba wai misali mutum yayi wasiyar in ya mutu a binne shi a cikin dakin shi binne ka a cikin dakin ka wasiya ce amma wasiya ce ba ta ciya ba ya halatta a zartar da ita duk wasiyar da ta ci karo da fadar Allah subhanahu wa ta'ala ko ta manzonsa to wannan wasiya ba ya halatta a zartar da ita mutumin da yayi wasiya in ya mutu a binne shi a cikin dakin sa ko a kai shi cikin harabar masallaci ko cikin masallaci a binne shi duka wannan ko a dauke shi a kai shi kauyen su wai inda ma'aifar shi inda aka binne cibiyar shi a binne shi wannan duka ba a zartar da ita wasiya ce ba tacciya don ka'ida mutum a inda Allah ya masa rasuwa nan ake binne shi so da yawa zaka ji a cikin musulmi wasu suna wasiyar in sun mutu a dauke su a kai su garin su a binne su wannan baya halatta inda mutum Allah ya masa rasuwa nan ake kawo shi a binne shi wanda bayani ya gabata wato uwar Jabir ibn Abdullah al-Ansari lokacin da aka gama yakin Uhud an tattara gawawaki ta je da raƙumi ta lamto gawar mijinta baban Jabir da kuma wani dan uwanta ta lamto su akan raƙumi har ta kusa iso Madina maza Allah sallallahu alaihi wasallama ya turo dan aike ya biyo bayan ta maza a dawo da su inda suka mutu nan za a binne su haka Aisha Allah ya kara mata yadda dan uwanta wanda ya mutu a can aka binne shi Aisha take cewa inda akwai yanda za ta yi in ba dan ya saba ma shari'a ba take cewa da ta dauko shi ta kawo shi ta binne shi to dan haka baya halatta in mutun yayi wasiyar cewa a binne shi a cikin gidan shi dakin sa ko a cikin gida ko kuma a kai shi kauyen sa a binne shi wannan duka baya halatta wasiyya ce wanda take batacciya na'am wai gidan da aka binne ma mace za a iya yin sallah a cikin shi idan ya zama tu gefe ne gidan da aka binne ma mace ba masallaci bane inda aka binne shi shine bai ya halatta a yi sallah sai dai a koma gefe a yi can daban an gane ku kuma in so samu ne in har wannan kabari bai riga ba in ya riga ya zama kasa to kawai sai a murje wannan tudun kasa wannan wanda yake na sama in bai zama kasa ba abin da ya kamata a tone shi a kai shi can inda ake binne kowa a binne shi ko da kasusuwan ne bare saboda abu ne wanda aka yi shi bai dace ba kuma Abubakar da aka binne shi da Umar tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan haɗin kai ne na sahabbai suka yi ijma'in cewa kamar yanda tare suke a raye to a binne su haka aka binne Abubakar Allah ya kara masa yadda kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka kuma shi ma Umar wato ya je ya nemi izini na Aisha kamar yanda bayani ya gabata cewa in ya mutu ta bashi izinin a zo a binne shi kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha tace da wannan wuri nake bance shi saboda ni amma tunda Umar yana so tace na dangana na yafe masa haka kuma lokacin da Allah ya ma Umar rasuwa ɗansa Abdullahi ya zo ya kara nannagar Aisha akan wannan alƙawari Aisha tace tana kan shi bata bushe ba a zo da shi a binne kamar yanda a raye tare suke dan haka kuma Ubangiji ta'ala ya tattara su a buɗe bayan mutuwa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar da Umar inda abun asha ne ba yanda za a yi sahabbai su yi ijma'i akan haka dan ba wanda ya saba ba wanda ya musu akan binne Abubakar da Umar wato tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wata'ala kamar yanda muka faɗa muna cikin sura ta 11 a bangaren lissafi suratu Hud mun tsaya karshen wato aya ta 83 wanda da ita da tsawon aya ta 83 wanda da aya ta 82 Ubangiji ta'ala yana bayani dangane da abin da ya samu wato mutanen annabi Nuhu wanda dai wannan kissa ce take maimaituwa wanda duk wani azzalimi wanda ya zalunci kansa ya ƙaryata manzannin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake kadaita Ubangijinsa a cikin ibada ƙarshensa shine tabewa da hallaka tun daga duniya har izuwa makoma lahira kamar yanda mutanen annabi Nuhu alaihi salam kissa ta farko kenan a cikin wannan sura wanda ƙarshensa shine tabewa da hallaka Ubangiji ta'ala ya sanya sama wato ta buɗe ƙofofinta game da zubar da ruwa ƙasa Ubangiji ta'ala ita ma yayi umarnin cewa ruwan da yake cikin ta bulbulo shi waqila ya ardula ima'aki wa ya sama'u aqli ko kuma Ubangiji ta'ala can da yace fa fatahana abwaabas sama'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha uyuna faltaqa al-ma'u ala amrin qad qudira to da wannan ruwa yake ce sama da ƙasa Ubangiji ta'ala ya halaka duniya ba wanda ya tsira a wannan lokaci face annabi Nuhu da wanda suka yi imani tare da shi kuma tare da abin da Allah ya umarce shi cewa daga cikin dukkan wata halitta ya dau dangogi biyu wato namiji da mace duk wanda ya ƙaryata annabi Nuhu ya ƙaryata Ubangijin da ya turo shi ƙarshen shi shine tabewa da halaka kamar yanda ya faɗa ga ɗansa yake cewa ya bunayyar kan ma'ana wala takum ma'al kafire قال سآوي إلى جبل يأسمني من الماء قال لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج وكان من المغرقين الشاهد تشاي لا أعصم اليوم من أمر الله إلا من رحم أيو با وندا أنغاني كوبا وندي إسي با كنسا كاريا كما دا أزابر الله سيدي وندا الله يجيكي يباش كاريا don haka dai gaba daya Allah ya halaka duniya ba wanda suka tsira illa annabi Nuhu da mabiyansa haka muka zo kan adawa mutanen annabi Hud wanda su ma karshen su shine tabewa da halaka lokacin da azabar Allah ta sauka annabi Hud da duk waɗanda suka yi imani da shi Ubangiji ta'ala ya tsiratar da su waɗanda suka karyata annabi Hud Ubangiji ta'ala ya sanya mala'ika yayi kowa gaba ɗayan su wato suka mutu ko kuma mu ce Ubangiji ta'ala ya turo musu iska ta musamman su adawa da iska Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halakar da su kamar yadda Ubangiji ta'ala ke cewa inna arsalna alaihim rihan sarsar fi yawmin hasim mustamir tanzi'un nasa ka'annahum a'jazu naqlin munqair duk takamar da suke da ji da kan da suke cewa su masu karfi ne a doran ƙasa waye fi su tsananin karfi Ubangiji ta'ala sai ya halakar da su da wata runduna daga cikin rundunoninsa ita ce iska aka dan ƙara bolin kinta an gane ko wannan iska da ta zo idan ta cire mutum sai ta wulwula shi cikin sararin samaniya sai ta cire ka ta raba kan da gangan jikin shine Allah ya ce ka annahum a'jazu nakhlin munqair ka ce iccen dabino ne wanda yake an sare kan sai ku tuttura iccen a tsaye haka Ubangiji ta'ala ya halakar da su muka zo kan samudawa mutanen annabi Salih wanda su ma sun shahara a wajen tsananin karfi wanda dutse suke rarikewa su maida shi daki suka karyata manzon Allah subhanahu wa ta'ala shine annabi Salih Ubangiji ta'ala ya damke su da wata hukuma shine kururuwa ta mala'ika gaba ɗayan su suka wayi gari suna gurfani akan guyoyin su suna matacci a cikin gidaddajin su ba wanda ya tsira a rannan illa annabi Salihu alaihi salam da waɗanda suka yi imani da shi to haka su ma wannan wanda muka gama kissar su mutanen annabi Lutu alaihi salam wanda sun yi ta'addanci a ban ƙasa annabi Lutu ya gargade su basu ji gargadin da yayi musu ba a ƙarshe Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya sanya mala'ika ya musu juyin waina kasan alƙarya sai ya zamanto sama samaniyar alƙarya sai ta zamanto ƙasa shine Ubangiji ta'ala yace falamma sha'a amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amdarna 'alayha hijaratan min sijilin manbud musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bibayyin lokacin da al'amarinmu ya zo musu shine saukar azaba Ubangiji ta'ala yace ja'alna 'aliyaha safilaha burbushin alƙaryar Ubangiji ta'ala sai ya ce sai muka maida shi zamanto ƙasa ƙasa kuma ya zamanto sama a takaice a Hausa kenan shine juyin waina ka fada ka huta ja'alna 'aliyaha safilaha sai muka musu juyin waina wa amdarna 'alaiha hijaratan min sijilin manbud Ubangiji ta'ala ya ce sai muka biyo bayan su da ruwa na duwatsu min sijilin wato na laka an gane kowace laka ce ita ce lakar jahannama manbudin kuma duwatsu waɗanda suke masu bibiyar juna ɗaya bayan ɗaya musawwamatan inda rabbik duwatsun da suke da ala wanda aka alamta su a wajen Ubangijinka ma'ana wasu malamai suka ce dutse ne wanda yake ja kuma yana da kankanan zane ko kuma musawwamatan inda rabbik dutse ne wanda yake na musamman wanda duk wanda za a jefa to akwai sunan shi a rubuce akan dutse Ubangiji ta'ala dan haka malamai suka ce wanda ma yake cikin wani bulaguro baya cikin alƙaryar dutsen shi can aka mishi nashi shi ma ya halakar da shi wa ma hiya min adh-dhalimin bibaid Ubangiji ta'ala yace wannan duwatsu ba a nesa ba suke game da azzalimai an gane ko ba a nesa ba suke ma'ana ko yau wani yayi za a jefe shi bayani ya gabata addu'a ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama kada Allah ya kama al'ummarsa da irin hukumar da ya kama al'ummar da suka gabata Ubangiji ta'ala ya ce ya amsa masa shine dan Allah ya ce wa ma hiya min adh-dhalimin wato waɗannan duwatsu da aka jefi mutanen annabi Lutu Ubangiji ta'ala ya ce ba su zaman tuba bi ba idin a nesa mina zalimina game da duk waɗanda suka zalunci kansu. Wannan kashidi ne da barazana ake ma mutanen Makka, ko kuma mu ce waɗanda suka kafirce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Yau za mu tashi aya ta gaba. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Qala Allahu tabaaraka wa ta'ala wa ila madyana akhahum shu'ayba qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru wa la tanqusul mikyala wal mizan inni araakum bi khairin wa inni akhafu alaykum adhaba yawmin muhiq wa ya qaumi awful mikyala wal mizan bil qist wa la tabkhasun naasa ashya'ahum wa la ta'thaw fil ardi mufsidin baqiyatullahi khairul lakum in kuntum mu'minin wa ma ana alaykum bihafir. Ubangiji ta'ala ke cewa wa ila madyana akahum shu'ayba, wato mu ne muka aika ma mutanen Madyana dan uwansu annabi Shu'aibu. Suna da ƴan uwantaka dangane da wannan manzo, amma ta bangaren wato shine danganta, amma ba bangaren addini ba, domin addinin sa ya sha bamban da nasu. Shi yake da tacaccen addini, su suke da addini wanda matsayinsa shirme ne da hayaniya, domin bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala. Shi ne yace wa ila madyana akhahum shu'ayba, ubangiji ta'ala yace mutanen Madyana mu ne muka tura musu dan uwansu annabi Shu'aibu. Fa qala ya qaumi ibudullaha, farkon abinda annabi Shu'aibu ya faɗa ga jama'arsa shine yace ya ku jama'ata ku kadaita ubangijinku a cikin ibada. Malakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bauta face shi. Wannan ya maimaita sunna ce ta ubangiji subhanahu wataala, duk wani manzo da Allah ya turo abinda yake bude da'awarsa da shi shine kiran jama'arsa zuwa kadaita ubangiji ta'ala a cikin ibada. Saboda tauhidi shi ya fi komai mahimmanci a rayuwar bawa, domin shi ne tubali na farko, ma'ana shi ne fondasiyon, wanda in ya samu zama duk abinda aka gina na ibada a kansa zai zauna. Amma idan tauhidi bai zauna ba, duk abinda aka gina na ibada sunan shi rusheshe, ba za a ci amfaninsa a nan duniya balantana a makoma lahira. Don haka Ubangiji ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ubangiji ta'ala ya ce gabaninka ba mu turo da wani manzo daga cikin manzanni, face sai mun turo masa da sakon cewa yanda al'amarin yake la ilaha illa ana. Ubangiji ta'ala ya ce babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya, face ni fa'buduni, ni mahaliccinku ku kadaita ni a cikin ibada. Haka Ubangiji ta'ala ya faɗa wa laqad ba'athna fi kulli ummati rasulan an ibudullaha wajtanibut tagut. Don haka dai a takeice, kowane manzo, dukkan manzannin Allah subhanahu wataala da annabawa sun yi dace a tushe shine tauhidi, inda suke dan samun bambanci shine bangaren shari'a, hukunce. To don haka shi ma annabi Shu'aibu ya ce ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru, ya ku jama'ata ku kadaita ubangijinku a cikin ibada, kar ku sanya masa abokin tarayya. Ma lakum min ilahin ghayru, ba ku da wani abun bauta face shi. Sannan sai ya ce wala tanqusul mikyala wal mizana, kada wato ku tauye ma jama'a zakka in har za ku yi musu awo, wal mizana kuma kar ku tauye musu sikeli. An gane ku? Wanda bayan hada bautar Allah da wani, to suna da wani babban laifi, shine zalunci. In za su auna ma sai su tauye zakka ko sikeli, amma in su za su auna daga wajenka, wato sai su cika zakka. Shine Ubangiji ta'ala ya ce wala tanqusul mikyala, kar ku tauye ma jama'a wato shine zakka lokacin da za ku yi musu awo, wal mizana kuma kar ku tauye musu sikeli. Shine can Ubangiji ta'ala yake kashidi game da azaba ta musamman a yinin alkiyama ga duk waɗanda suke baka ce zakka wato ku sikeli. Ubangiji ta'ala ya saukar da sura ta musamman, ita ce suratul tathfif. Ubangiji ta'ala ke cewa wailul lil mukaffifina, tsananin azaba a yinin alkiyama ya tabbata ga masu baka ce zakka ko suke sai yace allazina izaktalu ala nasi ala anan bi ma'ana min sune waɗanda in za su auri kayan mutane yastawfu sai su cika zakka su sa babbar tiya su cika wa idza kaluhum in ko sune za su auna ma jama'a kenan abu wanda yake na zakka awwa zanuhum ko kuma za su musu awwa awwa na suke li yuksirun ubangiji ta'ala yace sai su tawaye zakka ba sa cikawa to dan haka shine anan shi annabu nuhu annabi shu'aib alaihi salam yake musu gargadin cewa wala tanqusul mikyala kar ku tawaye ma jama'a zakka in har za ku musu awwa wanda yake na zakka wal mizan kuma kar ku tawaye musu suke li inni araakum bi khair yake cewa lalle ni ina ganin akwai alkhairi tattare da ku an gane ku inni araakum bi khair ina ganin akwai alkhairi tattare da ku domin ubangiji subhanahu wataala ya jaddada muku ni'ima kuna cikin yalwa da jin dadi da kwanciyar hankali sai yace inni wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit yace ni ina ji muku tsoron azabar yini wanda yake mai kewayewa da ku ya halakar da ku ita ce wato an gane ku shine yini wanda yake na saukar azaba ko kuma yini wanda yake na alkiyama kenan anan da yace musu inni araakum bi khair hannunka mai sanda ne yake musu suna cikin jin dadi da ni'imar da ubangiji subhanahu wataala ya jaddada musu ita kuma ni'ima ba abin da yake dawomar da ita illa bin ubangiji subhanahu wataala domin biyayyar da zaka masa akan ni'imar da ya maka wannan shine godiya zuciyarka ta kudirci baki harshenka ya fada sannan gabaguwanka su aikata to duk mutumin da Allah ya jaddada masa ni'ima bai godiya akan wannan ni'ima ya butulce ma ubangiji subhanahu wataala ba abin da zai maye gurbin face ni'ima ita ce azaba kamar yadda ubangiji ta'ala ke cewa wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'atuhu fa inna allaha shadidul iqab duk wanda ya canza ni'imar Allah subhanahu wataala maimakon ya gode masa ya butulce masa bayan wannan ni'ima ta zo masa to ya tabbatar da cewa ubangiji ta'ala mai tsananin hukuma ne haka ubangiji ta'ala yake fada annabi Musa ya fada ga jama'arsa yake cewa ubangijin ku yace la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la shadid in har kun gode mun ubangiji ta'ala yace zan dade ku da wata ni'ima akan ni'imar da na jaddada mu idan ku kuwa sake kuka butulce mu to kusan da cewa azaba ta ga duk wanda ya butulce mu wato azaba ce wanda take mai tsanani to dan haka shine yace inni araakum bi khair yace ina ganin akwai alkhairi tattare da ku ma'ana ubangiji ta'ala ya jaddada muku ni'ima kuna cikin yalwa da kwanciyar hankali da jin dadi kenan ku yi kokarin yanda za ku tsare wannan ni'ima kada ta kuce sannan gargadi na biyu sai yace musu wa inni akhafu alaikum azaba yawmin muhit yace ni ina jiye muku tsoron azabar yini wanda yake mai kewayewa da ku ma'ana shine kenan yinin da azabar Allah ke sauka wato ta halakar da duk waɗanda suka karyata manzansa ko kuma azabar yini wanda yake na alkiyama saboda ita azaba ta lahira ta kowane shashi ta kewaye wato bawa kamar yadda ubangiji ta'ala yake cewa a haba bihim suradiquha sai yake cewa wa ya qaumi yace ya ku jama'a ta auful mikyala wal mizana bil qist yace ku cika zakka in har za ku ma jama'a au wal mizana kuma ku cika sikeli bil qist wato da adalci kenan kar ku tawaye ma jama'a haƙƙin su kuma kuma kar ku zalunci kanku kenan daidai waje da kai baka tawaye ma kanka haƙƙinka kuma baka tawaye ma jama'a haƙƙinka idan awan sikeli zakai ka tabbatar da cewa harshen sikeli ya daidaita idan sikeli ne irin na da kenan ka tabbatar da allurar ta zo daidai inda ake bukata wanda ba shi da lambobi in ko mai lamba ne ka tabbatar da cewa wannan lamba ta hau daidai inda ake bukata in ta zarta wannan ganin damar ka ne kari ne kai ga abokin ciniki amma abin da yake haramun ka tauye daidai da dugo daya daga cikin abin da yake haƙƙin jama'a dan haka shine yace wa ya qaumi yace ya ku jama'a ta auful mikyala yace ku cika zakka in har za ku ma jama'a awo na zakka wal mizana kuma ku cika sikeli kar ku tauye komai daga cikin hakukuwan jama'a. Bilkisu sai yace da halin adalci. Kaga anan kenan kafin ayi umarnin cewa ku cika zakka a farko sai da yayi halinsu yace kar ku tauye ma jama'a haƙƙinsu. An gane ku? Kar ku tauye musu zakka, kar ku tauye musu sikeli. Sannan kuma anan ya ƙara jaddada musu in za ku auna ma jama'a to ku cika zakka kuma ku cika sikeli. Da hali wanda yake na adalci. Sai yace wala tabkhasun nasa ashiya'ahum, yace kar ku tauye ma jama'a wato kayan su abin da yake haƙƙin su. Wannan kenan ta'kidi ne. Sai yace wala ta'thaw fil ardi mufsidin, kuma kar ku tafi a ban ƙasa kuna masu yada banna. Domin tauye ma jama'a abin da yake haƙƙin su yada banna ne a ban ƙasa. Duk mutumin da ya san ka masa awo ka zalunce shi, to babu abin da zai kasance tsakaninka da shi illa gaba da kiyayya. Gaba da kiyayya ne yasa saboda ka zalunce shi. Don haka tauye zakka yana ɗaya daga cikin hanyoyi waɗanda suke na yaɗa ɓanna a ban ƙasa, wanda kuma Ubangiji Ta'ala yake damƙar bayi da hukuma tun kafin aje kiyama. Matuƙar jama'a ba sa cika zakka, ba sa cika sikeli, to Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala zai damƙe su da shekaru waɗanda suke na fari. Kamar yadda ya tabbata wato a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, galibin abin da yake janyo fari da rashin albarka ta damuna a yi ruwa amfani yaqin yanda ake bukata, to sababin tauye zakka yana daga cikin su. Shine yace wala ta'thaw fil ardi mufsidin, yace kar ku tafi a ban ƙasa kuna masu yada banna. Sai yace baqiyatullahi khairul lakum, wato arzikin Allah wanda ya wanzar zuwa gare ku, ma'ana na halak, khairul lakum wato shine yafi alkhairi gare ku. Baqiyatullahi anan abinda ake nihi kenan rizqullahi, arzikin Allah kenan na halak wanda yake bance ku da shi kenan, shi yafi alkhairi gare ku. Ku kiyaye in kuntum mu'minina, in har kun zaman tu mu'minai, maimakon ku tauye ma jama'a kayan su. Ko kuma baqiyatullahi anan kamar yadda wasu malamai suka fassara, baqiyatullahi ay qa'atullahi, ma'ana biyayya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, ku tsara dokokinsa, wato shine yafi muku alkhairi in kuntum mu'minina, in har kun zamanto masu imanin cewa abin da ke wurin ku arzikin Allah ne kyautarsa ce, to ku yi masa biyayya ku bi dokokinsa, shi yafi dacewa. Wasu suka ce anan abin da ake nihi da baqiyatullahi, ma'ana ayyuka na ƙwarai wanda za ku aikata shi ne kadaita Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala a cikin ibada da bin dokokinsa, shi ya fiye muku alkhairi. Kamar yadda can Ubangiji Ta'ala ke cewa wal baqiyatu salihatu khairun inda rabbika thawaban wa khairun amala. Sai ya ce wa ma ana alaikum bi hafir, ya ce ni wato ba mai kiwo ba ne a kan al'amarinku, ba a turo ni ba don in yi kiwo a kan al'amarinku in tirsasa ku in ce dole sai kun bi. Iya abin da yake kaina shi ne isar da saƙona ku isar. Wannan malamai suka ce domin ba a umarce shi ba ne ba da ya ƙarsu, don haka ya isar musu da wannan kalima. Wanda irin wannan ya maimaitu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, kamar yadda Allah ya kissanta mana wa ma arsalnaka alaihim hafiza, ba mu aiko ka ba mai kiwo a kan al'amarinsu. Duk waɗannan ayoyi kafin Allah ya bashi izinin yakar waɗanda suka kafirce masa ne, Allah yake bashi lallashi, yake lallashinsa a kan irin haka. Don haka shi ma a nan Annabi Shu'aibu ke cewa wa ma ana alaikum bi hafiz, ya ce ni ba mai kiwo ba ne a kan al'amarinku, iya abin da yake kaina shi ne isar da saƙona ku isar. Qalu ya Shu'aibu a salatuka ta amurka an natruka ma ya abudu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka da antal halimur rashid. Qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an in uridu illa al-islaha mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa ya qaumi la yajrimannakum shikaki an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bibaid واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود. قالوا يا شعيب سيسكتش يا كي شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا شن ينزو sallar ka da kake ita ce take umarninka cewa mu bar abinda uwayenmu suke bautawa na gumaka mu daina bautar su. A salatuka bil ifrad ko kuma a salawatuka, shin yanzu sallolinka da kake yi sune suke umarninka cewa mu bar wato abinda uwayenmu suke bautawa na gumaka? Kamar yanda sallah take hanin mutun dangane da duk wasu aikin alfasha, haka sallah tana umarni game da ayyuka wadanda suke na furai. Ubangiji ta'ala yake cewa utulu ma uhiya ilayka minal kitabi wa aqimis sala inna as-salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ash-shahid tanha 'anil fahsha'i wal munkar. Ubangiji ta'ala yace lalle sallah tana hanin meyinta wato game da alfasha da duk wani aiki wanda yake na asha. To dan haka kuma ita sallah duk wanda ya nace kuma tana ingiza shi zuwa aikata ayyuka waɗanda suke na alkhairi. Dan haka anan suke ce masa wai as-salatuka, shin yanzu sallar ka ce ta amuruka take umarninka ka samu annaturuka ma ya abudu abaguna, mu daina bautar abinda uwayenmu suke bauta ma? Ko kuma salatuka anan ya zamanto ai qira'atuka, karatunka abubuwan da kake karantawa kana fada? A salatuka yanzu karatunka, karance-karancenka su ne suke sanya ka kake umarnin mu'annaturuka mu bar ma ya abudu aba'una, abinda uwayenmu suke bauta ma? Kamar yadda can Ubangiji ta'ala ke cewa wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha, wala tajhar bi salatika ay bi qira'atika. To dan haka ayar duka tana iya daukan waɗannan ma'ana biyu. Aw an naf'ala fi amwalina ma nasha, yanzu sallar ta kace take umarnin ka cewa ka hane mu mu aikata abinda muka so a cikin dukiyarmu, dukiyarmu ce wasu yadda muka ga dama. In ka zo saya, in muka ga dama kayan mu ka zo saya, mu tauye abinda muka ga dama. In kana so ka amsa, in baka so ka bar. So a iya ganin su cewa dukiyar su ce kenan, ba wanda zai zo ya dora musu doka sai abinda suka ga dama. Shi ne suka ce aw an naf'ala, sallar ta kace take sanya ka ka hane mu mu aikata abinda muke so a cikin dukiyarmu. Sai suka ce innaka la antal halimur rashid, lalle kai Shu'aibu mutum ne wanda yake mai matukar jimiri kuma wanda yake shiryayye, amma anan kasancewar izgili ne suke da shi, ba'a ne suke masa. Saboda Larabawa suna da ka'ida, idan suna so suna, idan suna so su siffanta ka da wata sifa sai su siffanta ka da abin da yake shi yance shi. Idan ana so a ce ma mutumin banza sai a ce mutumin ƙwarai, kuma alhali kai kanka ka san ba na ƙwarar bane. Dan haka mutumin da kunama ta halbe shi, abin da ya dace a ce masa Alladiq, amma sai su ce As-Salim. In aka ce Salim shine fa lafiyayye, amma wanda kunama ta cije shi a ce masa lafiyayye. Kamar misali dokar daji duka hallaka, maimakon a ce alfala ungurumin daji inda ba ruwa ba icce, su kuma sai su ce mishi mafaza, wai wurin samun rabo. Shi kuma abinda suke nihi wurin hallaka kenan, sai su ce mishi mafaza. To dan haka da suka ce masa innaka la antal halim, halim anan suna nihin cewa wawa wanda yake mai tauyayyen hankali. Ar-rashid abinda suke nihi hallakakke, ba suna nihin shiryayye ba. Katsayi ne ba'a ce suke ma annabi Shu'aibu alaihi salam innaka la antal halim, suka ce lalle kai wato wawa ne ar-rashid kuma wanda yake hallakakke. Shi ne suka ce innaka la antal halim, lalle kai al-halim, wato mutum ne wanda yake mai matukar jibri, wanda baya waiwayawa zuwa dukkan cutarwar da aka masa. Ar-rashid wato wanda yake shiryayye, wanda ya bi hanya wadda take sak, babu wata kwana-kwana tare da shi. Kala ya kauni, Shu'aibu sai ya ce ya ku jama'ata, a ra'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi, ku bani labari in har na kasance akan wata hujja mai gamsarwa daga wajen Ubangijina. Wa razaqani minhu rizqan hasana, Ubangijina ya azurta ni arziki wanda yake kyakkyawa daga wajensa, shine annabta wato da sanin dokoki. ko kuma arziki wanda yake kyaukyawa shine arziki wanda yake na halak. An gane ko ku ba ni labari wai wannan ni'ima da Ubangiji ta'ala ya mu biyayya ya kamata in masa ko kuma butulcewa ya kamata in masa. Abin da ya zama wajibi kenan ni ne farkon wanda ya kamata a ce na mika wuya da shi da bi zuwa gare shi koda kowa ya juya masa baya. Don haka sai ya ce wa ma uridu an ukhadifakum ila ma ana hakum an, yace ni fa bana nihi na saba muku zuwa abinda nake hanin ku game da aikata shi. Kar ku yi tsammanin abinda nake hanin ku a fili cewa abu ya ina aikata shi, wanda ka'ida mai kira zuwa ga addinin Allah abinda ya hani jama'a shine farkon wanda ya kamata a ce ya hanu. Idan ka ce jama'a su yi kaza, kai ne farkon wanda ya kamata a ce kai. An gane ku? To amma fa ba yana nuna ka'ida bace ba wanda cewa in ya hane ku abu in shi bai hani ba cewa ku ba za ku hani ba, ba ka'ida bace ba. Kuma ba ka'ida bace cewa in yace ku yi kaza sai in yana yi za ku yi. Malamai suka ce in har a ce mai kira zuwa ga addinin Allah dole dari saman dari sai ya aikata abin da yake umarnin jama'a su yi, dole sai ya hanu game da abin da yake hana jama'a, to a doron kasa banda manzannin Allah babu wanda zai yi kira. Babu wanda zai yi kira illa kasancewar kawai kwatantawa kenan. Abin da ake so mai kira zuwa ga addinin Allah da'iya ya zamanto shi ya fi kowa bin dokoki na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abinda ake so yayi yayi bakin gulgudin iko, abinda aka ce ya daina ya daina. Amma babu wani wanda yake masumi wanda zai ce shi yake yayi, in baka laifi kaza to kana yin laifi kaza. Waɗanda suke da tsaro da kiwo dangane da ayyuka na banza illa manzannin Allah subhanahu wa ta'ala su ne Allah ya ba su tsaro da kariya. Don haka yace wa ma uridu an ukhalifakum, yace ni bana nihi na saba muku ila ma ana hakum anhu zuwa abinda nake hanin ku game da shi, ma'ana ni na hane ku a fili kuma abu ya ina aikatawa. Sai yace in uridu illa li islaha mastata, ba komai nake nihi game da ku face gyara gurgurdan iko na, iya abinda nake fata shine mu gudu tare mu tsira tare, kowa ya gyara kayansa shine nake kira. Angani ko iya galgadin da yake cewa in uridu in ana bi ma'ana ma annafiya ai ma uridu bana nihin komai game da ku illa da islaha wato face gyara mastaqatu wato mastaqatu wato gulgudan iko na, kidan kowa yayi kokari ya zo mu ba hanya wadda take sak hanyar da Ubangiji subhanahu wataala ya turo ni da ita, shine kenan kiyaye haƙunƙuwarsa sannan kuma da ba duk wani mai haƙƙi haƙƙinsa. Sai ya ce wa ma taufiki illa billah, wato dace na kasancewa ta akan hanya ta gaskiya da nisantar hanya ta banza, bai zamanto wafaci da Ubangiji subhanahu wataala taimakonsa ne. Kaga anan ya barranta dangane da ƙoƙarinsa ƙarfinsa da dabararsa, ma'ana bin hanya ta ƙwarai da yake da nisantar hanya ta banza da yake, ba wani ƙarfinsa bane ba wata dabararsa bace, dace ne na Ubangiji subhanahu wataala. Shine yace wa ma taufiki gaman katarina, idan aka ce at-taufiq wato shine tashilu sabilal khairi wa ba'a, wato sauƙaƙa ma bawa hanya ta dukkan wani alkhairi da biyayya ga Ubangiji subhanahu wataala, shine ake kira gaman katari, shine ake kira da dace. Don haka yace wa ma taufiki kenan dace na game da bin hanya ta gaskiya da nisantar hanya ta banza, bai zamanto ba illa billahi ai illa bi aunillahi, wato face sai da taimakon Allah shine ya mana dace, ba karfi na bane ba dubara ta bane. Don haka in ka ganka akan hanya ta ƙurai sai ka ce la haula wala quwwata illa billah. An gane ku? Ba wani karfi bane ba wata dubara ba, taimako ne na Ubangiji subhanahu wataala ya zabe ka ya tabbatar da kai. Shine sai ya ce alaihi tawakkaltu, wato gare shi na dogara ba ga wani ba. Wannan siga kenan daga cikin siyagul hasr, wanda tsarin zancen yanda yake tawakkaltu alaihi, amma sai aka gabatar da abinda haƙƙin sa shine a jinkirta shi, maimakon a ce tawakkaltu alaihi sai ya ce alaihi tawakkaltu, ga Allah kadai ba ga wani bane dogara. Don haka dogaro ibada ne, baya halatta mutum ya dogara ga kowa akan abinda ba wanda yake da iko akan shi face mahaliccin sammai da ƙasa. Idan ka dogara da wani akan abin da yake ba wanda yake da iko akan shi sai Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, to wannan shirka ce, shirka kuma mai fitar da mutum daga cikin addini. Amma abinda nake da iko, abinda kake da iko akan sa, ba laifi ina iya dogaro akan ka in wakilta ka in ce wani na dogara akan ka ka zartar da abu kaza da kaza da kaza. To shine yace alaihi tawakkaltu, gare shi na dogara ba ga wani ba, wa ilaihi unib, kuma gare shi nake komawa akan duk abin da ya same ni na musiba, kuma gare shi nake komawa da tuba idan na saba masa. Wa ya qaumi, yace ya ku jama'ata, la yajrimannakum shikaki an yusibakum mithlu ma asaba qaum nuh, yace kiyayyar da kuke mun, da gabar da kuke mun, kada ta kai ku an yusibakum, an gane ku, mithlu ma asaba qaum nuh, kwatancin abin da ya samu mutanen annabi Nuhu ya same ku, an gane, shikaki anan kenan adawati wa bughdi, kiyayyar da kuke mun, da kyamar da kuke mun, ko kuma ka ce sabanin da kuke tsakani na da tsakanin ku da ni. Wa ya qaumi, yace ya ku jama'ata, la yajrimannakum shikaki, sabawar da kuke mun fa kada ta kai ku an yusibakum mithlu ma asaba qauman nuh, kwatancin abin da ya samu mutanen annabi Nuhu ya same ku shine durmiya, aw qauma hudin, ko kuma abin da ya samu mutanen annabi Hud ya same ku shine iska da Ubangiji Ta'ala ya turo musu ta halaka da su, aw qauma salih, ko kuma kwatancin abin da ya samu mutanen annabi Salihu, tsawa ta mala'ika kuma ta same ku ta halaka da ku. Sai yace wa ma qaumu ludin minkum bibai, kar ku manta fa, mutanen annabi Ludu ba nesa ba suke da ku, ma'ana azabar da ta same su ba a nesa ba take, kun san da lokaci. Ko kuma wa ma qaumu ludin minkum bibai, ai alkaryan mutanen annabi Lut da Allah ya halakar da su ba nesa ba take da ku, kamar yadda Allah ya faɗa ma mutanen Makka, wa innakum latamuruna alaihim musbihina wa billayl, Ubangiji Ta'ala yake cewa kuna wucewa ta alkaryan mutanen annabi Lut da Allah ya halakar da su, musbihina, an gane lokacin da kuke wayewar gari, wa billayl, haka nan a cikin dare, afala ta'qilun, Ubangiji Ta'ala yace yanzu ba ku hankalta ku dau izna ku wazutu. To shine yace musu wa ma qaumu ludin minkum bibayy, yace mutanen annabi Ludu ba a nesa ba suke da ku, kun san irin abin da ya same su a ƙarshen al'amarin su da suka kafirce ma manzon da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ya turo musu. Don haka Hausawa suke cewa gani gawa ne ya ishi wani tsoron Allah, duk abin da ya samu mutum ya kamata ya zama maka kai wa'azi, kar ka fada irin kuskuren da ya fada. To shine yake jan hankalin su, yace mutanen annabi Ludu ba a nesa ba suke da ku, kun san kenan abin da ya same su. Sai yace wastaghfiru rabbakum, ku roki Ubangijinku gafararsa, thumma tubu ilaihi, sannan ku koma gare shi, wato da tuba, ma'ana ku yi imani da shi, sannan kuma ku koma zuwa gare shi da yi masa biyayya, ku kadaita shi a cikin ibada, kuma ku daina tauye ma jama'a haƙoƙuwansu. Inna rabbi, yace lalle Ubangijina rahimu, wato maji kai ne game da duk wanda ya tuba ya koma zuwa gare shi, wadudun, kuma mai tsananin kauna ne game da duk wanda wato yayi imani da shi ya koma zuwa gare shi, duk wanda ya tuba Ubangiji Ta'ala mai matukar kauna ne zuwa gare shi. Ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, bawa idan ya tuba Ubangiji Ta'ala yana farin ciki, yana murna da wannan tuba nashi, Ubangiji Ta'ala yana kaunarsa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa Ubangiji Ta'ala shine mafi tsananin farin ciki wato game da tuban bawansa lokacin da ya tuba, sama da ɗayan ku wanda yake kan raƙuminsa yana tafiya a dokar daji, dajin da ba ruwa ba icci, an gane, ko kuma yana tafiya a dokar daji wanda raƙumin nan nasa cinsa da shansa wato akan raƙumin yake, raƙumin ya kuce ya kadi gabansa, ya nema ya rasa, yazo ya kwanta, iya abin da yake jira, mutuwa ta zo ta dauke shi, bacci ya dauke shi, farkawar da yake sai ya ga raƙumin akan sa tsaye, yayi gaugawa ya kama akalar sai yace Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, yace ya Allah kai ne bawana, ni ne Ubangijinka. Manzon Allah yace akhba'a min shiddatil farah, saboda tsananin farin ciki ya kuskure, maimakon yace Allahumma anta rabbi wa ana abduka, ya Allah kai ne Ubangijina, ni ne bawanka, to amma saboda murna da farin ciki da ya ga halaka, to a yanzu ya ga tsira take yake, to ba wanda ya tuba zuwa ga Ubangiji Ta'ala, Allah ya fi farin ciki da murna game da tubansa sama da mutumin da ya shiga cikin irin wannan kangi kuma ya samu fita. To dan haka shine yace inna Allaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ubangiji Ta'ala yana kaunar bayi waɗanda suke masu komawa da tuba zuwa gare shi. To shine a nan yace inna rabbi lalle Ubangiji na rahimu majiƙai ne game da bayin sa mu'minai, wadudun kuma mai tsananin kauna ne, mai matukar kauna ne game da duk wanda ya tuba zuwa gare shi, ko kuma wadudun abun so ne da kauna a wajen bayin sa mu'minai. Kenan mu'minai suna kaunar Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala kamar yadda shi Ubangiji Ta'ala yake kaunar su. Yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Qul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukum Allahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Qalu ya Shu'aybu ma nafqahu katiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina da'ifa wa laula rahtuka larjamnak wa ma anta 'alaina bi'aziz. قال يا قوم أرهقي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم إملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم رقيب. ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يبنوا فيها ألا بؤدا لمدين كما بعدت ثمود. قالوا يا شعيب سيسك تشي يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. Ai ba ma fahimtar da yawa daga cikin abin da kake fada, ma'ana duk maganganun da kake mu ba ma ganewa. Wannan fa suna fada ne ta hanyar izgili da ba dan kin gaskiya, sun ji sun gane abin da yake fada, amma sai suka ce ma nafqahu katiran mimma taqulu, ba ma fahimtar da yawa daga cikin abin da kake fada. So da yawa ko a yaren Hausa idan mutum yana so yayi izgili da kai, ka mai magana ya ji ya fahimta sai ya ce dami kace ba komai mai ke nihi kuma izgili ne yake nihi da kai. Shine suka ce masa ma nafqahu katiran mimma taqulu, ba ma fahimtar da yawa daga cikin maganganunka abinda kake fada, don haka kai wa inna lanaraka fina da'ifa, mu muna ganin cewa kai mutum ne mai rauni a cikin mu, ba kowa bane ba wata tsiya bane. Rauni a nan abinda suke nihi ma'ana bashi da wasu mabiya waɗanda za su iya bashi kariya, a gane ku, bashi da wasu mabiya wanda zai iya gogawa tsakaninsu da shi. Amma saɓani ga wasu malamai da suka ce rauni a nan ana nihin raunin gani da raunin ji, ba shi ba ake ne. Annabu Shu'aib bashi da wani rauni wanda yake na ji ko na gani, abinda suke nihi ma'ana mai rauni ne bashi da mabiya. Walaula rahaduka, suka ce ba dan danginka ba suna tare da mu, kuma danginka kana da kima a wajensu, larajamunaka, suka ce wallahi da mun jajjefe ka, ba na da mun kashe ka. Arrajimu anan in ma ya zamanto jifa da dutse har mutum ya mutu, ko kuma arrajimu ya zamanto anan shine zagi da bakakken maganganu, kamar yadda mahaifin Ibrahimu alaihi salam ya faɗa ga annabi Ibrahim, ya ce masa la illam tantahi la arjumannak, in har baka dina ba abinda kake kiran mu na kadaita ubangijinka a cikin ibada, yace zan jefe ka da miyagun kalmomi. An gane ku, kamar yadda kuma annabi Musa alaihi salam ya faɗa ga Fir'auna wa inni uzutu bi rabbi wa rabbikum an tarjumun ay an taqtulun, ina neman tsari da ubangijina ubangijinku da za ku kashe ni, kamar yadda suka masa barazana cewa za su kashe shi. To shine anan suka ce walaula rahaduka, in ba dan danginka ba, ma'ana kana da matsayi kana da kima, kuma dangin naka suna tare da mu akan addini daya, la rajamunaka, suka ce da mun jajjefe ka har ka mutu, ko kuma da mun gaya maka bakakken maganganu mun zazzage ka. Suka ce wama anta alaina bi aziz, kai ba wani mai daraja bane ba akan mu, ko kuma kai ba mai gagaran mu bane ba. Wama anta alaina bi aziz, kai ba mai gagara mu bane, inda mun so gamawa da kai tuni mun gama da kai, kawai kunyar danginka ta sa muke baka kariya. muke dan shayin ka muke dan daga maka ko kuma wa ma anta alaina bi aziz kai ba mai daraja bane ba mai kima bane ba a wajen mu gani ko qala ya qaumi sai ya maida musu martani yace ya ku jama'ata qala ya qaumi yace ya ku jama'ata arahati a'azzu alaikum min allahi yanzu dangi na su suka fi kima suka fi daraja suka fi martaba suka fi kurjini a wajen ku min allahi sama da ubangijin da ya halicce ku ya halicce ni ya turo ni domin in kiraye ku zuwa kare tashi a cikin ibada yanzu kun fi ganin kimar dangi na sama da ubangijin da ya halicce ku wattakhadtumuhu wara'akum zahiriya ubangijin da ya halicce ku ya turo ni kun maida shi wara'akum zahiriya abin jefarwa bayan bayan ku ma'ana ba ku abin dokokin sa jefar wanda suka ma ubangiji subhanahu wata'ala shine jefar da dokokin sa domin duk wanda ya maida dokar Allah subhanahu wata'ala bayan sa baya biya tunkar ya maida ubangijin sa bayan sa shine yace wattakhadtumuhu kun maida ubangijin da ya turo ni wara'akum zahiriya wato abin jefarwa bayan bayan ku ma'ana ba ku abin dokokin sa sai yace inna rabbi kusan da cewa ubangiji na bi ma ta'amaluna game da duk abin da kuke aikatawa muhibin mai kewayewa ne da saninsa ya san abin da kuka aikata kuma yana da ikon sakauta muku abubuwa kiyama sai ya ce wa ya qaumi imalu ala makanatikum inni amin ya ce ya ku jama'ata ku ci gaba da aiki akan halin da kuke na hada bautar Allah da wani da tauye kayan jama'a inni amin ya ce ni ma mai ci gaba ne da aikin da nake na kadaita ubangiji na a cikin ibada kuma da kiran ku zuwa kadaita shi a cikin ibada wannan ba umarni bane bai a umarni ne amma abinda ake nihi at-tahdid kashidi ne yake musu kenan ku ci gaba da aiki ala makanatikum akan halin ku da dabi'ar ku kenan aikin da kuke karku daina ku ci gaba da yi kamar misali yaro yana abinda bai dace ba so da yawa mahaifi zai ce masa eh in gani ci gaba da yi shin yana nihin cewa ya ci gaba da aikin kashidi ne yake masa da barazana kenan in har ya ci gaba da wannan aikin zai ga abin da zai biyo baya shine yace inni amil yace ni ma mai aiki ne akan abin da nake kenan na kadaita ubangiji na a cikin ibada sai yace saufata alamuna da sanni za ku yi sanin tsakanin ni da ku man ya atihi azabu yukhzihi wane ne tun a nan duniya azabar da za ta kaskanta shi ta wulakantar da shi zata zo masa wa man huwa kadhib kuma tsakanin ni da ku wane ne makareci wartakibu yace ku jira abinda zai same ku ma'ana karshen al'amarin yace inni ma akum raqib yace ni ma mai jiran abinda zai same ku ne to a wannan lokaci suka ce masa la nukhrijannaka ya shu'aibu da wannan qalan malakul ladina istakbaru min qaumihi la nukhrijannaka ya shu'aibu da nukuri jannaka ya shu'aibu wallazina amanu ma'aka min qaryatina aw la taquduna fi millatina qala aw law kunna karihi suka ce ya shu'aibu a yanzu fa lokaci yayi wanda zamu fitar da kai daga alƙaryar mu da duk waɗanda suka yi imani tare da kai aw la taquduna fi millatina ko kuma ku dawo akan hanyar mu ana addinin mu ɗayan biyu ne zabi ne ko ku dawo mu zaman tafiyar mu ta zaman to daya ko kuma mu kore ku mu fitar da ku daga cikin alkare annabi Shu'aib yace awalan kunna karihi yanzu ko da muna kyama dole ne mu dawo kan addinin ku ko ku fitar da mu sai yace kadiftaraina alallahi kadiban in udina fi millatikum ba'da iznin jannallahu minha yace tabbas kwa yace in har muka dawo akan addinin ku bayan Allah ya tsiratar da mu ya mana dace dangane da bin tafarkin sa to hakika mun yanki ƙarya mai girma mun jingina ga ubangijin mu subhanahu wataala to dan haka shine anan suka masa annabi Shu'aib yace kuma sannan sai suka masa barazanar cewa to ya zo musu da abin da yake musu alƙawari na azaba fa askid alaina kisafan minas samai in kunta minas sadiqi suka ce in har kana daga cikin masu gaskiya cewa in har mamubi ka ba azabar Allah za ta sauka suka ce to rubutu mana wani yanki na samaniya ya halakar da mu gaba daya to shine anan ubangiji ta'ala sai ya ce walamma ja'a amruna lokacin da al'amarin mu yazo ma mutanen Annabi Shu'aibu, wato shine halaka. Najjayna Shu'aiban, Ubangiji Ta'ala yace sai muka tsiratar da bawon mu Shu'aibu, wallazina amanu ma'ahu, da waɗanda suka yi imani tare da shi, bi rahmatin minna, da wani jin kai na musamman daga wajen mu. Wa akazatil ladina zalamu sayha, wato kururuwa ta mala'ika, Ubangiji Ta'ala yace sai ta damki waɗanda suka zalunci kawudansu zalunci, anan abinda ake nihi kafirci. Fa asbahu fi diyarihim jathimin, Ubangiji Ta'ala yace sai suka zamanto suna gurfani akan gwiwoyinsu matattu a cikin gidajensu. Ka allam ya ganu fiha, Ubangiji Ta'ala yace tamkar ba su zauna ba a jiya a alkaryata su, tamkar ma ba a taɓa yin su ba, ba a yi ba alamarsu. Ubangiji Ta'ala yace ala ku saurara, bu'udan li Madiyana, Allah wadan mutanen Madiyana. An gane ko ba birnin ba ake tsine ma a mazaunan shi, kamar yadda Allah yace was'alil qaryatan lati kunna fiha wal ira lati aqbalna fiha, was'alil qaryatan lati kunna fiha, ka tambayi ma'abuta alqaryar da muke cikin ta. Kaga ba alqaryar ba aka ce ka je ka tambaya, a ma'abutan ta. Shine anan Allah yace ku saurara, bu'udan li Madiyana, Allah wadan mutanen Madiyana, mutanen Annabi Shu'aibu, kama ba idat Samud, wato kamar yanda wato Samudawa, wato mutanen Annabi Salihu su ma suka kaskanta, ko kuma kace tabewa da halaka ya tabbata ga mutanen Madiyana. Tsinuwa ce Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala yake musu, kamar yanda ya tsine ma wato Samudawa mutanen Annabi Salihu, kamar yanda ya tsine ma kuma Adawa mutanen Annabi Hudu. Da haka wannan shi ma ya maimaitu ne duk wanda yayi imani da manzo na Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala, idan halaka ta sauka to da shi da manzon za su tsira, amma duk wanda suka karyata manzannin Allah Subhanahu wa Ta'ala, karshen su shine tabewa da halaka. A dunkule kenan kyaukyawan karshe na waɗanda suka yi biyayya ga Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala ne suka kaskanta manzanninsa. Duk wani kaskanci da wulakanci tun daga duniya har zuwa kiyama na waɗanda suka mutunce ma Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala suka karyata manzanninsa, nan za mu dakata. Da fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.